بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر شاب يرجو سفر هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي شكرا دبو إليه لتلاتين دترا دي دي دا أكو غوتن نوفمبر شكرا ملادية تدبو بيدا قوم شابكوي وانا شيني كسد نتلي دا أشرين دبيو لكي تكينجرين جير كسوسو انكرا تلتاف اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ولفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله وبنجي جاقافة تامسا littafin iktida'us siratal mustaqim yana karantar da mu aqidar musulunci ne dan gani da tabbatar da cewa wajibi ne musulmi su guje mata farkin kafirai sawa'un kafiran nan maguzawa ne zuriyan ko kuwa kafirai ne masu littafi irin yahud da nasara Allah ubangiji ya saka mai ibn timiya da alkhairi ibn timiya ya gangaro da mu karshe karshen wannan littafi a inda yake yin dauraya yake takaita bayanai akan abubuwan da ya faffada dalla dalla a baya namu tashi inda yake cewa wa kullu mawjudin mutamayyizun bi amrin wa kullu mawjudin mutamayyizun bi amrin thubutiyyin in za a tunawa yana kokarin warware maganganu wadanda aka samu daga yan wahdatul wujud masu cewa komai Allah ne ko kuma Allah yana nashewa a cikin komai to ya faɗi maganganu wadanda suke na mayar musu da martani da irin tafarkin su a tattakaice shine ya ci gaba da cewa kullu mawjudin mutamayyizin bi amrin thubutiyyin duk wani abu wanda yake saman me to yana bambantuwa da sauran abubuwa ta fuskar wani al'amari ne tabbatacce wato ta hanyar sufufin shi tabbatattu yakan bambanta da sauran abubuwan da suke a wannan rayuwa wal wujudu khairun min al-adam samun abu a ce gashi yana da siffofin shi an san shi wadanda suka bambance shi daga wasu abubuwa daban to yafi alheri fiye da a ce za a siffanta wannan abun da siffofi na rashin samuwa na babu kaza yana mai da martani akan cewa Allah subhanahu wata'ala ya bayyana siffofin shi ne ta hanyar siffofi na isbat yayin da su kuma yan bid'a sai suna kokarin su dinga bayyana sifofin Allah ta hanyar sifofi na annafi wanda isbat din shine yazo da magana dalla dalla nafi kuma yazo da korewa a jumlaci su kuma sai suka burkita abun suka maida bayani akan korewa dalla dalla bayani akan isbat kuma a dunkule fa yakunu ahqar al mawjudati khairan min hadha alladhi dhannuhu wujudan wajiban idan suka siffanta Allah da irin wannan siffofin a hakikanin abin da suka siffanta zai bayu ne zuwa ga cewa mafi kaskanci daga cikin halittu to yafi alkhairi fiye da wannan abin da suke zato cewa shine siffofin Allah hadha idza amkana haqiqatan idza amkana haqiqatan tahqiqahu fi alkhariji wannan kuma ma zai yiwu ne idan ya zama akwai yadda za a yi da gaske a samu wannan abu dan abin da suke siffantawa wata halitta ne ko wata sura ce wadda kwata-kwata babu irinta fa kaifa wa zalika mumtani'un to yaya ma za a yi a ce haka bayan babu irin wannan siffar da suka ambata a hakikani li annal mutamayyiza bainal mawjudaini la yakunu adaman mahdan saboda abinda zai kasance wato ya bambanta da abubuwa samammu guda biyu hakan baya nufin ya zamcewa shi abin babu ne gaba dayanta bal la yakunu illa wujuda babu abin da zai kasance sai abin da yake samun ne wa ulai alladhina yad'una annahum afdalul mutaakhirin yace ka ji fa irin zancen waɗannan mutanen waɗanda suke riya cewa su sun fi kowa falala a cikin mutanen baya sun fi kowa ilimi mu'tazila da makamantansu suna ganin cewa su sun fi kowa ilimi sun fi kowa fahimta sun fi kowa hankali to kaji fa irin maganganun nasu min al falasifatil mashaina daga cikin falasifa wanda suke al mashaun ana yin ta'abirin mashaun ne da mutanen da suke bin tafarkin Aristotle, wannan babban masani na maguzanci da ke cikin tarihin al'adu ko fasaha ta girka ta canda. Gashi a ƙasa Nasirul Aqal yake cewa al-masha'u al-kathirul mashi, in aka ce masha'u shine mai yawan tafiya da ƙafa, wal masha'iyu, idan aka ce wannan masha'i ne, huwal aristi, shine wanda yake bin tafarkin Aristo, fal masha'una hum atba'u Aristo, sune masu bin tafarkin Aristotle, wa summu bidhalika li'anna Aristo kana yu'allimu talamizahu mashiya, ana kiran su da wannan suna ne saboda Aristotle ya kasance yana koyar da ɗaliban shi akan hanya, suna tafi suna karantawa, ana tafiya yana bayani, saboda an yi wani lokaci da sarakunan zamanin shi suka haramta mishi zama a garin ya karantar, to sai ya zama yana yawo a gari yana tafi tare da ɗaliban shi yana faɗa musu abin da yake so ya faɗa musu, sai ana ce musu masu tafiya a ƙafa, wato masu makaranta mai tafiya a ƙafa kenan. Wa hum yamshuna, ana tafi suna tafiya ana magana. Undur al-mu'jamul falsafi li Jamil Saliba babul mim, wannan shine reference din da malam din ya bari kenan, wannan tafi mai suna al-mu'jamul falsafi na Jamil Saliba. To mun ji wannan, sai ci gaba da cewa min al-falasifati al-mashaina, waɗannan falsafawa masu makaranta ta tafiya da ƙafa, yaquluna suna cewa fi wujudin wajibil wujudi, game da wani samamme wanda dole a ce akwai shi, ma yu'lamu bi sarihil ma'qulil muwafiq li qawaninihil mantiqiyya, qawaninihil mantiqiyya annahu qawlun bimtina'il wujudi alwajibi, magana da suke faɗa abu ce, magana ce wanda yu'lamu bi sarihil ma'qul, ana iya sani a fahimta ta hanyar lafiyayyen hankali, almuwafiq li qawaninihil mantiqiyya, hankali lafiyayye wanda ya dace da irin ka'idojinsu na mantiƙin, zai fahimci cewa annahu qawlun bimtina'il wujudi alwajib, cewa suke babu wannan abin da suke cewa dole sai akwai shi, wato Allah ne suke ce mishi alwujudul wajib, shi suke nufi da wato samamme wanda dole akwai shi sannan a samu wannan duniyar, don suka buba da sifofin shi kuma sai su cewa bai da siffa kaza, bai da siffa kaza, bai da kaza, bai da kaza, sai zama sun kore duk wata siffa wanda ƙarke zai bayi zuwa ga kora samuwar Allah, amma kuma da wannan suke ƙoƙarin tabbatar da samuwar Allah, amma a hakikanin gaskiya abinda za ka fahimta hankali da hankali lafiye shi ne suna cewa babu Allah ne, wa annahu jam'un bainan naqibaini, kuma hankali zai gaya mutum cewa wannan haɗa abubuwa guda biyu ne masu karo da juna, wa hadha fi ghayatil jahli wad dalali, wannan shi ne iyakar matuƙar jahilci da ɓata, Allah ya tsare mu. Sai ce wa ammar rusulu salawatullahi alaihi, su ko annabawan Allah Ubangiji ya ƙara musu salati da aminci, tariqatuhum tariqatul qur'ani, tafarkinsu wajen tabbatar da samuwa Allah to shine irin tafarkin da alqur'ani ya kawo wajen samuwar Allah da tabbatar da ita, ma'ana ba irin wancan tafarkin na ƙoƙarin amfani da hankali da irin tunani na ɗan adam, tunani na maguzawa don wai a tabbatar da samuwar Allah ba, a'a amfani da nassoshin da shi Allah ɗin da ya saukar da su. Babu wani taɓa ganin Allah a duniyan nan, Allah shi ya san kanshi kuma shi ya aiko annabawa, to abinda ya aiko annabawan nan suka yi bayani game da siffarsa, game da tsarinsa, game da sunnarsa, to wannan shi ne gaskiya, sai a tsaya iya nan, wannan shi ne tafarkin annabawa, kada wani ya ce zai saka ra'ayinsa ko tunaninsa ko hangen nesansa ko tafarkin wasu shaidanu ko zindiƙai ko maguzawa wai don a fahimci Allah, sawa'un tsantsar ƙoƙarin fahimta Allah ne ko kuma da tunanin in yi haka zai samu yadda zai mayar da martani ga wasu 'yan bid'a waɗanda suke amfani da irin wannan ƙa'idar. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa manzo Allah ya kace musu qul innama unzirukum bil wahyi, ni ina muku wa'azi ne da abin da aka sauka mini, dan haka wannan abin da aka sauka ma Allah, aka sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da shi za a yi wa'azi, da shi za a ga makafire cewa qul huwallahu ahad, dashi za a gaya ma kafirai cewa qul ya ayyuhal kafiruna, dashi za a gaya ma kowa wa'azin da Allah ya ce a mushi, ba a bukata i zuwa ga ce to tunda wani shi bai imani da alqur'ani ba, da irin wannan falsafar yin imani, to bar a jingine alqur'ani a dauki irin falsafar shi a gamsar da shi, garinka gamsar da shi to shi kuma sai ya dilmiyar da kai ko kuma ya lalata maka tunani ka zama kamar yadda Imam Tahawi yake faɗa, la mu'minan musaddiqan wala kafiran mukazziban, kai ba mumini wanda ka gaskata Allah ba, kai kuma ba kafiri wanda kake musun samuwa Allah ba, ka zama muzabzabun, kana ta fagamniya, kana shakin tsakankanin aqidin tabbatar da Allah da tauhidi da kuma aqidin kafirci da kore Allah. Allah ya tsare mu. Da haka tafarkin annabawa shine tafarkin da alqur'ani yayi bayani shi. Wani irin tafarki ne? Qala subhanahu wa ta'ala, Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya ce subhana rabbika, sarki ya tabbata ga ubangijinka, rabbil izza, ma'anan rabbul izza anan shine sahibul izza ay zul izza, Allah ubangiji ma'abucin buwaya, ba wai Allah ubangiji ubangijin buwaya ba, sai zama buwaya ta zama makhluki yake na, a'a sahibul izza, kamar yanda yazo a wancan hadisin na Bukhari da Muslim, hadisin Zir dan Khalid na kissar ainihin da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, idan mutun ya ga akuya a daji manzo Allah ya ce ka kama ta, in ba ka kama ta ba kirkici zai kama, in ka ga kazafa fa aka ce idan ka ga raƙumi fa sai ya ce ka rabu da raƙumi, yana dauke da abincin shi ka bar shi hatta yajidaha rabbuha, ai hatta yajidaha sahibuha, shine ma'anan shi haka fadin Allah walillahi al'izzatu, haka yana tabbatar da ai Allah shine sahibul izza, walillahi al'izzatu walirasulihi, izza ta Allah ce, daga karka fassara rabbul izza kamar yadda za a ce rabbus samawati, a rabbu bi ma'ana sahibul izza. Ina fata mun gane wannan. Wasal amma yasifun, ubangiji wanda yake ma'abucin buwaya ya tsarkaka daga duk abin da suke siffanta shi da shi, shine kaidar Qur'ani, Allah ubangiji ya tsarkaka daga duk wani abu da wasu yan bid'a ko batattu suke siffanta shi da shi sabanin abin da ya siffanta kanshi, Allah ya tsarkake kanshi daga wannan. Wa salamun ala al-mursali, kuma Allah yana bushara da aminci ga manzannin shi cewa wannan barna ba ta shafe su ba, walhamdulillahi rabbil alamin, godiya ga Allah ubangiji ubangijin talifai. Wannan shine khulasa na tafarkin annabawa, ma'ana tabbatar da siffofin Allah da tsarkake addinin Allah da kuma bayani akan tabbatar cewa Allah ya tsarkaka daga duk wani suna na karkata ko wata siffa ta na ƙasa ko wani ƙaryatawa da wasu yan bid'a za su yi game da siffarsa. Wallahu ta'ala yukhbiru fi kitabihi annahu hayyun qayyumun alimun hakimun ghafurun rahimun sami'un basirun aliyun azimun khalaqas samawati wal arda wama baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al'arshi kallama Musa takliman wa tajalla lil jabali faj'alahu dakkan yarda 'anil mu'minina wa yaghdabu 'alal kafirina ila amsal dhalika min al-asma'i was sifat. Yace Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bada labari a cikin tafinsa alqur'ani mai girma, annahu hayyun, cewa shi Allah daga cikin sunayen shi akwai hayyun, rayiyan sarki, qayyumun, tsayayye, alimun, wanda ya san komai, hakimun, Allah ubangiji mai hikima, ghafurun, Allah ubangiji mai yawan gafara, rahimun, Allah mai tausayi, sami'un, Allah mai ji ne, basirun, Allah mai gani ne, aliyun, Allah madaukaki ne, azimun, Allah mai girma ne, khalaqas samawati wal arda, Allah ya bada labarin cewa ya halicci sammai da ƙasa, wa ma bainahuma fi sittati ayyamin, ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakankanin su a cikin kwanaki shida, thumma istawa 'alal arshi, sa'annan kuma ya daidaita akan al'arshi, kallama Musa takliman, Allah ya yi magana da annabi Musa magana, annabi Musa ya ji magana Allah kuma ya maida zance ga Allah. Wannan shine abin da ya tabbata duka a cikin alqur'ani, tajalla lil jabali, Allah ya bayyana ga dutse, wannan dutse na turusaina faj'alahu dakkan nan take dutsan ya wargaje ya zama gari yarda anil mu'minina Allah ya bada labarin cewa yana yarda da mu'minai wa yaghdabu alal kafirina yana fushi da kafirai ila amsal zalika min al asma'i was sifati da ire-iren siffofi da sunayen Allah kwatankwacin waɗannan to waɗannan ƴan mu'tazila da jahmiya da mu'attila da wane ne sai su dinga kallon ire-iren waɗannan sunaye wanda zuciyarsu tana tsada su sai su yarda da su wanda kuma zuciyarsu gurɓatacciya ta ɗarsa sa musu cewa to ai wannan ya kama da na mutane sai su ce ba su yarda ba to kaga wannan shine shigege da kuma kokarin yima Allah istidraki cewa a'a ai siffa kaza da ka faɗa ya Allah ba ta dace da kai ba kaga wannan ba karamin halaka bace jama'a misali yadda Allah ya ce shi hayyun ne ai bayin shi ma suna da rai amma ran bayin su da rayuwarsu ba irin da Allah ba kar ka fara tunanin haka haka ƙarfi haka ilimi haka hikima haka gafara haka rahama haka ji haka gani duk waɗannan siffofi ana samun halittun Allah Allah ya ba su siffa mai irin wannan sunan to iyakacin ta kenan suna babu kamantakekeniya da juna babu a ce ga irinta ko kuma a ce tunda akwai bayi masu irinta to kar a yadda haka halittan sama da ƙasa Allah ya ce a kwana shida yi kaka fara tunanin to me yasa ba a kwana ɗaya ba me yasa ba aiki da kunfa ya kuna a wajen ba Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi to ka bar shi a haka wannan ya ɗaya daga cikin wuraren da mutane da dama suka zame har cikin manya-manyan malamai kokarin canza ma'anar magana Allah daga cewa ya daidaita ne zuwa ga wasu ma'anoni daban-daban ko su ce a daidaituwan yana nufin karfin mulki ko kaza ko kaza haka magana akan kallaman Musa takliman Allah ne da kanshi ya bada labari ya Musa inni ana Allahu ko inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa kaza kaza gashi na aurare daban-daban a kasas a ina ne Allah ya bada labari magangan da suka yi annabi Musa da zantawar da suka yi da aiken da ya bashi da cewa da Musa yayi to a bashi waziri a cikin baha kenan a bashi waziri kaninsa annabi Haruna aka ce to je ka an baka ku tafi da ayoyin mu ku je ku kaza kiso shine sanannu duka waɗannan a cikin alkurani suke Allah yayi magana da Musa kuma Allah yana magana duk sanda ya so duk yadda ya so duk sanda ya ga dama da haka ya aiko da maganarsa ga annabawa kamar yadda Allah yake cewa wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi hatta yasma'a kalamallahi haka Allah yake har ya ji zancen Allah Qur'ani kenan wa qala rabbukum ud'uni Allah ubangijinku ya ce gashi nan burjik kala daban-daban wannan ita ce aqida annabi da sahabbai da aqidan musulman farko daga cikin tabi'ai da makamantansu sai da aka zo zamanin da aka samu batattu su jahadu dan dirham su ainihin jamu dan safwan da na baya-bayan su suka je suka dauko waɗannan bata a cikin littattafan yahudu da nasara da littattafan farisa da ruma na kafirai da maguzawa suka fassara su suka karanta su suka yada su al'amari ya kai al'amari har aka samu sarakuna suka goyi bayan irin wannan bata sune su ma'amun su mu'tasim su alwasik suka jarabci mutane akai fitina tai fitina al'amari ya lalace aka zo farko aka aiko daga garin tarsus inda shi ma'amun din yake cewa a tattara malamai a tuhume su akan wannan magana aka tattara malamai suka yi tawili wasu suka bi sai malamai hudu aka sake juyawa karki aka bashi labarin cewa ma ai duka malaman ma tawili suka yi dabara suka yi ba su yadda ba a cikin zuciya sai ce to shikenan duka a taho da su a turo mai su inda yake kuma duka shi su zai aka zo a Imam Ahmad da shida ɗayan malamin su biyu ne suka tsaya cewa babu tawili aka daura su a mangala aka tafi da su Imam Ahmad ya dinga addu'a yana cewa ya Allah karka hada fuskar mu da Ma'mun saura zango daya su shiga garin aka wayi gari Ma'mun ya mutu Allah ya karba addu'an waliyin Allah Imam Ahmad ba su haddu shi ba aka dawo da su to kuma dama ya ba wasiya ga na bayan shi shine mu'tasim kalin shi cewa lalle lalle wannan aqida a tabbata an tabbatar da ita ce aqida da za a tafi akai suka buga suka raya aka daka aka kashe aka yanka mutane mu'tasim yayi iya nashi ya wuce wasiq yazo yayi iya nashi ya wuce duk waɗannan sarakunan mu'tazila wannan ba sai ya canza aqidar musulunci ba, da haka babu wanda ya canza ta yanzu insha Allah, babu wani wanda ya canza ta yanzu wani gauran Yahudawa ko gauran Mu'tazilawa ko dan kalakato ko wasu marasa kunya, babu wanda ya canza wannan aqidar jama'a. Zindikanci ce bata ce, ya kamata musulmai su san wannan cewa Allah Qur'ani ba magana Allah bane. Al-Imam al-Bukhari rawaito hadisi da isnadi tabbatacce a cikin littafin Khalqu Af'alil Ibad, wanda littafin gaba ɗaya dama Bukhari yayi shi dan ya raddin wannan magana. Magana akan Al-Qur'anu makhluq yayi littafin Khalqu Af'alil Ibad ne kacokan dan ya raddin ta. Da haka mutane su gane jama'a, idan mas'ala ta shafi aqida ko to raddi baya yawa, dole za a yi tayin raddi sai an ganar da mutane, ko kuma akalla an tsaye musu da hujja. Dan a wannan zamanin Bukhari yayi, malamai su ainihin Sa'idun Darimi sun yi, Imamu Ahmad yayi littafai ba ɗaya ba ba biyu ba, littafai aka dinga yi bil asharat ana raddin wannan maganar. Sai Ibnu Manda duk littafin da zaka ji ana cewa Kitabut Tauhid na ƙudama'u masu isnadojin nan, sai ka samu maganganu ire-iren waɗannan ciki. Da haka Bukhari littafi ne kacokan Khalqu Af'alil Ibad, dan mai da martani ga zindiƙai da mu'attila da jahamiyya da sauran fasikai a cikin aqida. Ya bada labari a cikin littafin Khalqu Af'alil Ibad tun a farko-farkonsa jama'a, cewa an je an tambayi wani malami daga cikin malamansu da ake ce mashi Muhammad Ibn Idris, aka ce Allah shi gafarta mala, akwai wasu mutane suna cewa Qur'ani ba zancen Allah bane. Sai ya gyara zama ya ce Yahudawa ne, aka ce a'a. Kiristoci ne, aka ce a'a. Algata malam ya ce to wani addini suke yi, aka ce musulmai ne masu tauhidi, ya ce a waɗannan ba musulmai ne masu tauhidi ba, ya ce waɗannan zindiƙai ne. Abin da ya ce kenan, ya ce ma ha'ula'i bi ahli tauhid, ha'ula'i zanadiqa. Da haka ba yanzu ne ake cewa wai ba wani malami da yake raye a yanzu da za a ce wai shi ya fara cewa masu cewa Qur'ani halitta ne wai zindiƙai ne, malaman farko ne suka faɗi wannan, su Imam Ahmad Ibn Hanbal da makamantansu. Yace waɗannan su ne zindiƙai. Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim, su ce yanzu Allahu da ar-rahmanu da ar-rahimu halitta ne ba tsufin Allah ba ne. Ya ce ya Allah ka tsine wa duk wanda yake cewa Qur'ani ba zancenka ba ne. Da abin da ya ci fata wa shi kenan a cikin Sahih Bukhari, abin nan Khalqu Af'alil Ibad na Imam al-Bukhari. Haka ya ruwaito daga malamai birjik suna nan, wannan misali ne kawai guda ɗaya jama'a. Da haka aqida ce ta maguzawa, aqida ce ta zindiƙai, ba aqida musulunci ba ce sam, ba ta da shiga a musulunci. Lalle ya kamata kowa ya shiga cikin shakan wannan jama'a, musamman mu yanzu da ake faɗan waɗannan aqidin kuma wai da sunan sunna. Ubangiji Allah ya tsare mu daga bata. To haka Allah Ubangiji ya bayyana ga dutsen nan da Annabi Musa ya ce yana so ya ga Allah. Allah ya ce mishi ba za ka iya ganina a wannan rayuwa ta duniya ba, amma ka kalli dutsen nan kana ganin abin da zai faru da gare shi yanzu nan. Da ya kalli dutsen Allah Ubangiji shi kuma, falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan, kamar da Allah ba da labari, wa kharra Musa sa'iqa, Annabi Musa ya faɗi sumamme saboda zafin bala'in abin da ya gani. Allah ya bayyana ga wannan dutsen ya wargaje gaba daya. Allah Ubangiji yana yarda da mu'minai, yarda yana fushi da kafirai. To anan ma kuna nan za ku ji Mu'tazila wannan su nake faɗan irin wannan aqida jama'a, magana akan yarda da fushin Allah. Sai suka ɗauko maganganu na psychologist akan meye fushi meye yarda, cewa ai yarda wani yanayi ne a cikin zuciyar ɗan adam da yake faruwa na ƙaunar wani abu sai ya dade shi. Fushi kuma wani motsawar jini ne da zai cika cikin zuciya sai ta fusata sai ai fushi. Sai suka ce to yanzu a ce Allah yana irin wannan. Daga nan kawai suka ce kar a ce Allah yana so ko yana ki, kar a ce Allah yana yarda ko yana fushi, bayan shi Allah ne ya faɗa kanshi ya faɗi wannan. Ila amsali zalika min al-asma'i was-sifat, da dai sunaye da siffofi ire-iren waɗannan waɗanda suke sanannu a cikin tauhidi a cikin ainihin addinin salaf. Wa yaqulu fi an-nafi, to kaga nan wajen siffofi sai Allah ya faɗe su dalla-dalla, al-isbat dalla-dalla, amma wajen kore abinda Allah ba yi da shi sai ya faɗe su a dunkule, kamar faɗi shi cewa laisa ka mithlihi shay'un, laisa ka mithlihi shay'un. Akwai al-imamu Nu'aym ibn Hammad, ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka sha wahala akan wannan mihna ta khalqul Qur'an, wanda malamin su Imam al-Bukhari ne. Bukhari ya rawaito hadisi kwaya ɗaya daga gare shi a cikin Sahih al-Bukhari maqrunan bi ghairi, malami ne dai kiyar dan rauni amma ahlus sunna ne mai riko da sunna ya zo na kasar Misra shi ma an daure shi an kawo shi a kasar Iraki akan mihnatu khalqil qur'an ya rasu akan hanya Allah ya gafarta mishi ya fassara mu ma'anar laysa kamithlihi shay'un yake cewa man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara wa man jahada shay'an mimma shabbaha Allah bihi nafsuhu faqad kafara yace ma'anar laysa kamithli shay'un shine Allah babu wani abu tamkarsa dan haka abinda ake so da kai ka siffanta Allah da siffofin da ya siffanta kanshi kar ka kara kar ka rage yace wanda ya rage wani abu daga cikin abinda Allah ya siffanta kanshi da shi to wanda ya zama kafir haka wanda ya siffanta Allah da abinda Allah bai siffanta kanshi da shi ba yace wannan ma kafiri ne haka mallan Nu'aymu dan Hammad ya faɗa walam yakul lahu kufuwan ahad haka wajen korewa har ila yau sai Allah ya ce walam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba yi da wani kiri ma'anan kufu shine shabihun au adlun Allah bai da wani mai kama da shi ko wani wanda zai tsaya matsayin Allah babu shi kowaye daka duk siffofin mutane da sauran halittu da zatin su ba irin na Allah bane tunda Allah ya ce babu wani irin shi can kuma ya ce babu kwatankwacin shi babu irinsa haka ya kara cewa hal ta'lamu lahu samiyyan kana nufin ko ka san wani samiyu ga Allah ma'anar samiyu kamar da Ibn Abbas ya fassara shi da shi da Mujahid kamar yadda al-Imam at-Tabari ya ruwaito a cikin tafsirinsa shine shabihu shine ma'anar samiyu anan shabihu kamar yadda misali Allah ya faɗa game da annabi Yahya da yace lam naj'al lahu min qablu samiyya ba mu sanya ma annabi Yahya kafin shi Yahyan samiyu wato shabihu ba a taba samun wata mata tsohuwa irin mahaifiyarsa ta haifi yaro irin shi lafiyayye ba shine ma'anar ba a taba samun irin wannan haihuwa ba bayan ta tsufa ta wuce shekarun haihuwa ta zama ba ta da saran haihuwa kuma to ta haihu da haka babu da irinsa ai shabihan lahu min qibalil mar'atil akhira a samu wata mace wacce take ta riga ta tsufa kuma ta haihu wannan ya daga cikin fasarar da malamai suka yi don fassara wannan fadin Allah da yace mene rabbis samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi sai Allah yace hal ta'lamu lahu samiyya ko ka san wani mai irin siffa Allah da sunansa babu haka Allah ya kore a samu shabihi gare shi haka Allah yace fala taj'alu lillahi andada kar ku sanya ma Allah kishiyoyi kaga duk waɗannan ayoyin sun zo ne dan bayani akan korewa a dunkule aka san sunaye da siffofin Allah da suka zo dan tabbatar da siffofin Allah a rarrabe a bayyane dalla dalla fa nafa bi zalika an takuna sifatuhu ka sifatil makhluqina waɗannan ayoyin dukkanin su Allah subhanahu wataala yayi bayani ta hanyar su ne dan kore samuwar irin siffar halittu game da shi wa annahu laysa kamithlihi shay'u kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani akan cewa babu wani abu irinsa la fi nafsihi al-muqaddasa babu wani abu irin Allah game da ainihin zatin Allah mai daraja al-madhkura bi asma'ihi wa sifati zatin Allah wanda ake ambaton shi da sunayen Allah da siffofin Allah wala fi shay'in min sifatihi wala af'alihi sannan babu wani abu irin Allah game da siffofin nan na Allah da kuma ayyukan Allah wato siffofin Allah na sami'u da basiru da hayyu da qayyumu da kaza koda ka ji wani da irin sunan to siffa ba daya bace haka ayyukan Allah na halitta da kashewa da kaddara da kaza to babu wani wanda yake da irin wannan kudura ko irin wannan aikin subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala kuma Allah ya daukaka yafi karfin amma ya kununa ya wuce abin da suke fade uluwan kabira wucewa mai girma tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna Allah yace sammai guda bakwai da kasa da abin da ke cikin su dukkaninsu suna yi ma Allah tasbih. Wannan an yi ta'biri da wa man fihinna, aka kawo da dhamiri na aqil, kamar da malamai suka ce Al-Imam Al-Qurtubi yace saboda an yi isnadin wani aiki na uqala'u gare su, idan aka yi isnadi na ainihin uqala ga abin da ba aqil bane to sai a bashi damirin uqala, kamar da Allah yace wa qala faqala laha wa lil ardi itiya qaw'an aw karha qalata ataina ta'i, kaga aka isnadin fi'ili na magana zuwa gare su saboda an mu'amalance su mu'amalar uqala'u, an ba su umarni. To haka nan ma da yace wa man fihinna, da can gaba da yake cewa la tafqahuna tasbiha hum, ba a ce tasbiha ha ba, da nan ma sai a ce wa man fiha, da wanda ke cikin sammai da ƙasa, domin shi ne asalin agreement na damiri na gairul aqil, ba a sa mishi nunun niswa, ba a sa mishi ainihin mimun na jam'i da makamantansu, amma an sa musu anan saboda an yi musu isnadin tasbihi. Tasbihi kuma aiki ne na masu hankali, su ne mutane da sauran bayi masu hankali kamar aljanu da mala'iku. To amma da aka ce da duk sauran abin da ke cikin su sama da ƙasa, sai aka yi ta'biri da fihinna ne maimakon fiha. Wa in min shay'in, Allah ya ce kai babu ma wani abu fa, illa yusabbihu bihamdihi, sai ya zama yana tasbihi da godewa Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, sai dai ku mutane ba kwa gane tasbihin abubuwa. Tasbihahum nan shine nake ishara, innahu kana haliman ghafura, Allah ya kasance mai hakuri ne kuma mai gafara. Alhalim shine wanda yake zai iya daukan mataki amma sai ya hakura, ba wanda yake an fi karfin shi ne sannan ya hakura ba, wannan hakuri ya zama mishi dole dama ai ko. To wannan dangane da wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, Ikrima yake cewa ash-shajaratu tusabbihu wal istiwanatu tusabbih, yace bushiya tana tasbihi, haka dirka tila dake cikin masallaci ko jikin gini ita ma tana tasbihi. Sannan daga Al-Hasan Al-Basri shi kuma yake cewa kullu shay'in fihi ruhun, da Allah yace wa in min shay'in, yace kullu shay'in fihi ruh, duk wani abu da yake da rai to shine yake tasbihi, don haka mutane kenan da dabbobi da tsuntsaye da kwari da namun daji da duk wani abu da yake da rai a jikinsa to shine yake tasbihi. Wasu kuma malamai suka ce ai tasbihin kala uku ne, akwai tasbihu dilala, kamar yadda Al-Imam Al-Qurtubi ya kawo bayani akan haka da shi da wasu malamai, akwai tasbihin da ake cewa tasbihu dilala, shine duk wani halittar Allah a duniya mujarradin kasancewar shi halitta aya ne akan akwai Allah, to wannan kasancewar shi aya akan akwai Allah tasbihi ne na nuni na dilala, na nuna cewa akwai Allah, ba wai yana yin tasbihi ne na furtawa ba. Sannan kuma akwai tasbihu haqiqa, shine tasbihi na ainihin wato wannan da ake fada a fasarar su Ibn Abbas cewa duk wani abu yana yin tasbihi ga Allah, tasbihi da gaske. Sannan kuma akwai tasbihi maqala, tasbihi na furtawa, wanda masu yin shi su ne waɗanda suke mukallifai. To lafazin ayan izuwa ga wanne za a karkatar da shi, in ka kalli ƙarshen da Allah yake cewa walakin la tafqahuna tasbihahum, yana nuni izuwa ga tasbihu haqiqa ne, cewa lalle da gaske kowace halitta tana da wani nau'in tasbihi na yabo da zikuru ta Allah da take yi, amma ba za mu iya gane ya yake ba, dan ba irin namu bane, ba mu san ma irin yaran da suke da shi ko irin kalmar da take furtawa ba. Allah ya kimsa ma dukkanin halittunsa wata taqa, wata dama da wata baiwa, suna yabo, suna gaida Allah, suna ainihin wato tasbihi ga Allah, shine tasbihu haqiqatan, tasbihi a asalin haqiqin tsarkake Allah, suna tsarkake Allah a bisa yadda Allah yake so a tsarkake shi. Su kuma bayi halittun Allah, mutane kenan, suna tsarkake Allah a bisa bautar Allah, kaga waɗancan ba suna yi ne a bisa bauta wanda za a musu sakamako da wuta in ba su yi ba, ko aljanna idan sun yi, a'a suna yi ne a matsayin ɗabi'a majluba alaihim, Allah ne ya tsara ɗabi'ar su akan haka, kamar yadda Allah ya tsara ruwa ya gudana, ya tsara tsiro ya tsiro, wannan dabi'ar da Allah ya yi shi haka kuma Allah ya tsara dukkanin halittu suna mishi tasbihi sannan dangane da halittun kamar da Ibn Abbas ya faɗa kowace irin halitta sawa'un mai rai ce ko daskararriya ce ko tsiro ne ko halittun Allah ne iri daban-daban wanda suke kan tudu ko cikin ruwa waɗanda ba wanda ya san iyakacinsu sai Allah da ya halicce su to gaba ɗayansu suna haɗuwa suna yi wa Allah tasbihi ma'ana koda mutane sun ƙi tasbihi Allah yana da wasu bayi da za su mai tasbihi da yawa fiye da wanda mutane za su iya mishi malam ya ci gaba da cewa fal mu'minu yu'minu billahi shi musulmi mumini yana yin imani da Allah ne wa ma lahu min al asma'il husna kuma yana imani da abinda Allah yake da shi na sunaye kyawawa wa yad'uhu biha sai dinga roƙon Allah da sunayen ma'ana duk sanda zai addu'a ga Allah sai ya duba wani suna ne daga cikin sunayen Allah ya dace da yanayi ko nau'in irin addu'ar da zai sai ya kira Allah da wannan sunan ya yabi Allah sai ya addu'a wa yatajannabul ilhad fi asma'ihi wa ayati kuma mumini yana guje ma karkata ilhadi karkacewa daga tafarkin gaskiya dangane da fassara sunayen Allah da kuma ayoyin Allah ba zai canza ma aya Allah ma'ana ba ba zai canza ma sunan Allah ma'ana ba ba zai kyamace wani suna da Allah ya kira kanshi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ya Allah da shi ya ce shi a ganin shi ma'anar wannan sunan bata dace da Allah ba zai wannan ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake faɗa yake cewa wallahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i Allah ubangiji subhanahu wata'ala yace Allah yana da sunaye kyawawa fad'uhu biha ku kirayi Allah ku roki Allah da wannan sunayen wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i ku fita batun waɗanda suke ilhadi suke karkata daga barin sunayen Allah al-ilhad shine al-mailu anil haqq karkata daga gaskiya kamar yadda yake cewa al-lahad kabari lahad kaga ai an karkace daga asalin shi ne an shiga wani lungu to al-ilhadu shine karkacewa daga abin da yake daidai ko tafarki tsayayye ku fita batun waɗanda suke karkacewa daga barin sunayen Allah subhanahu wata'ala suke karkacewa daga barin fassara sunayen Allah a bisa yadda Allah ya saukar da su wa qala ta'ala Allah yake cewa innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina lalle waɗanda suke karkacewa wajen fassara ayoyinmu suke karkatar da ma'anarsu Allah ya ce ba za su buye daga barin mu ba ma'anar shi wannan yulhiduna ko dai waccan ma'anar ta ilhad bi ma'anal maili anil haqq za su zo fassar alqur'ani sai su karkatar da ma'anar shi ko kuma al ilhad bi ma'anal udwan wato gaba da ayoyin Allah kin yin aiki da su gaba daya suna baran-baran ba su so su ji an ce Allah ya ce za su fara fada da gaba da nuna cewa ana sanya mutane tsaurin ra'ayi ai ba haka ake yi ba ai abu a hankali wannan shi ma ilhadi mutumin da baya so ya ji ana wa'azi da Qur'ani shi ma mulhidi ne ko kuma wanda zai karanta alqur'anin amma sai ya canza fassarar shi shi ma duka malamai sun fassara da ma'anar ilhadi innal ladhina yulhiduna ai innal ladhina yu'aduna ko innal ladhina yamiluna an ayatina la yakhfauna alaina Allah yace ba sa buya gari daga barin mu muna nan muna kallon su wato ma'ana ta uku kuma kamar yadda al-imam ainihin wato at-tabari ya ruwaito daga malamai daban-daban cikin tabi'ai ma'anar shi yujadiluna yulhiduna fi ayatina ay yujadiluna fi ayatina suna yin musu akan ayoyin Allah ba sa yarda da su duka dai wani makami ne mai hadari kwarin gaske Allah kamarin wa huwa yad'ullaha wahdahu mumini yakan roki Allah ne Allah shi kadai wa ya'buduhu wahdahu mumini yana bautawa Allah ne Allah shi kadai la yushriku bi ibadati rabbihi ahada mumini baya tara bautar Allah ubangijinsa da bautar wani shi ko misqala dharatin wa yatajannabu tariqal mushrikin alladhina qala Allah ta'ala fihim sannan kuma mumini yana guje ma tafarkin ainihin wato mushrikai waɗanda Allah ya ce game da su to wannan kuma kar mu manta shine asalin mahallin littafin nan ka'ida game da gujewa tafarkin mushrikai to anan ne kuma aka hado da sauran waɗanda Allah subhanahu wataala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni akan a guje musu bayan mushrikai akwai shedan, akwai ƴan bid'a, akwai fasikai, akwai ƴan ƙauye mamunji ko da dabi'unsu da halayensu duk akan umarni da aka yi akan cewa a guje matafarkin su. Allah yace qulidu alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilatu wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdura. Allah yace qulidu alladhina za'amtum, kace da su ku kirayi wadanda kuke riyawa cewa za su yi muku wani abu min duni koma bayan Allah, fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila, sam ba za su iya, la yamlikuna ba su da iko, ba su da wani ainihin mulki ko ƙarfi na yaye muku wani baƙin ciki, wala tahwilan ko kuma juya yanayin da kuke daga talauci zuwa arziki ko daga tsoro zuwa aminci ko daga rashin ƙarfi zuwa ƙarfi, ba za su iya mallakan komai daga cikin wannan ba. La yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila, ba za su iya cire muku kuncin ba, ba kuma za su iya juya shi zuwa wani abu. Ulaika alladhina yad'una, waɗannan da kuke kira din, Allah ya ce a ga wa kafirai, waɗanda kafirai suke kira suke bauta musu irin su Isa da Uzairu da gumaka da sauransu, to daga cikin su waɗanda suke mutanen kirki ne kuke kiran su kuna bauta musu, su din ma yabtaguna ila rabbihimul wasilata, su ma neman shiga suke a wurin Allah, su annabi Isa da waliyai da hujjufai da wannan nan shehunai, in dai mutanen kirki ne to su ma neman shiga suke a wurin Allah. Ayyuhum aqrab, kowa a cikin su yana nema ya zama shine mafi kusanci da samun shiga a wurin Allah. Wayarjuna rahmata, suna fatan su samu rahama Allah ne, su ma ta kansu suke. Wayakhafuna azaba, suna jin tsoron azaba Allah. Inna azaba rabbika kana mahdura, lalle azaba Allah ubangijinka abu ne wanda yake abun a tsorace shi da mu. Ma'ana da annabawan da ake bauta musu da mutanen kirki ko waliyai ko malamai ko shahidai ko duk wani mutumin kirki da wasu suka zo daga baya suka rike shi abun bauta kuma bayan Allah, to shi ma fa ta kanshi yake tun yana raye abun da yake nema kenan, yaya za a yi ya samu ya tsira. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fara wannan hadisi na Mu'adhu cewa ai shi ma da shi da Mu'adhu aljanna suke so su samu su tsira daga wuta, su ma abun da suke nema kenan. To ballantana kuma bayan ya mutu, sanda ba zai yi amfana wa kanshi komai ba, ballantana ya amfana wa waninsa. Haka ranar alkiyama, idan an tsaya taron alkiyama kowa ta kanshi zai, babu wanda zai iya amfana wa wani abu sai wanda Allah ya bashi izinin yin ceto ko abu makamancin haka. To kenan a ce kiran da kuke musu kuna bata kanku lokaci ne, kuna maida kanku baya, dan su ma ta kansu suke, ba za su iya samar maka da abin da kake nema ba. Kamar a nan duniya ne jama'a, galibi a al'adance kakan nemi taimako ne a wurin mutumin da yake da abin da yake ya dore akan bukatarsa, ma'ana yana da fadlu, yana da ragowa bayan ya biya bukatarsa, ko shi sa har zai iya yi wa wani. Amma in ya zama shi ma bai ci ba, to ya za ya ce da wani? Shi ma yana nema ne, to ya za ya ba wani? Da safan nan misali yanzu a ce baka karya ba, za ka nemi taimako a gun wani, yana fara ce maka to ni ma ban karya ba, ya karya maka guyu ai, ko ka san kenan nan fa babu abin da zaka samu, saboda shi ma yana nema ne har yanzu. To haka abin yake game da mutum ya dinga neman wata bukata a gun wani bawa, wanda shi ma bawan yana da bukatu a gurin Allah, shi ma fata yake tsira. Kalla ka ga hatta annabawa ulul azmi minar rusuli, su Khalilur Rahman, su Musa da Isa da Nuhu alaihimus salam da sauran annabawa, rana alkiyama manzo Allah sai sama cewa kowa kawai zai dinga cewa ne Allahumma sallim sallim, ya Allah ka sauƙaƙa mana, Allah ka sauƙaƙa mana. Kowa a cikin su in banda shi manzon Allah din sahibul liwa'il hamd, sahibul maqamil mahmud salawatullahi wa salamuhu alayhi, babu wanda zai iya jasara ya iya taurin rai ko karfin halin yayi magana, kowa ta kanshi zai dinga yi. To ina kuma ga waɗanda su kuma a garin biye ma waɗannan bayin Allah na kirki har suka fada hadarin shirka, wanda shirka ita ce zunubi mafi buni, wanda Allah ya alƙawarin matukar an mutu ana mai shirka ba zai gafarta ba. Kaga wannan yana nuni zuwa ga hadarin da ke cikin shirka, kamar yadda Ibnul Qayyim ya bayyana a cikin littafin shi na ainihin wato الدعوة الدعوة ديكي بياني أكن هذا الشركة شوى واجبي للمسلمين سجود دوان أبدا كده علاقة هذا شوى شركة سبوا ده هذا رنتكيش تنا ده هذا ريك ما وتلن تركي سبوا ده هذا رنتك كواز أورنتيكي سورو كي كودا دروبا أديكينتا كتبه سورو كي كبو كسر إيتا سورو كي كعيا را كسر إيتا كوما هنا وتلن تركي سورو ورنش أيكيش سبوا ده تيجي جن jinin ka yanzu nan ta daskarar da shi ta kashe ka ko to shirka ta fi hadarin ta ya fi wannan hadarin na lantarki su dubu da su daya ina fata mun gane wannan dan haka shirka jama'a abun tsoro ce abun a guje mata ne Allah ka tsare wa qala ta'ala Allah ya ci gaba da cewa a wani waje daban ma'ana nan a cikin suratu saba'i kenan da Allah ya ce qul lil ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin في السماوات ولا في الأرض وما لهم من فيهما من شرك وما له من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الله يتي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله كتشيد سو كيراي أبو كان شركا لكي كرا kuna riya cewa za su iya muku kuma bayan Allah la yamlikuna mithqala dharratin Allah yace ba san mallaki koda misalin kwayar komayya ba fis samawati wala fil ardi a cikin samai da ƙasa duk wani shehi da za a roke shi da wani wali da wani annabi ko sahabi ko wani salihi bai mallaki koda kwayar komayya a ce tashi bace a cikin duniyar nan na Allah ne da ka bai da cancanta sam akan a roke shi wama lahum fihi ma min shirkin kai ba su ma da koda a ce shiya a ce abinda ba ka da wanda ka mallaka kai kadai to kasa da haka kuma shine a ce wanda kuka yi tarayya akan mallaka wanda ya zama naku ne na gado ko na gandu ko wanda aka ba ku kyauta ko ma ta yayi ne ko ku hada kudi kuka siya ko ku hada karfi kuka kera wama lahum fihi ma ay fis samawati wal ardi min shirkin shine mulku shirakatin wancan kuma la yamlikuna kaga mulku istiqlali kenan mutum ko aljani ko malaika ko wani shehi bai mallaki ko da kwayar komayya tsakanin sama da ƙasa ba kuma su da yawa ba su iya haduwa suka mallaka ba kuma mun gane la yamlikuna ba su mallaka ba mene misqala dharratin sannan wa ma lahum fihima kuma wallahi a cikin sama da ƙasan ba su da min shirkin ba su da wani abu da suke tarayya akan shi a ce da su da sauransu ire-irensu suwana da suwana shehi da shehi ko annabi da annabi ko malaika da malaika a ce suna da mulku shirakin a ciki ba su da shi wama lahu minhum min zahir kuma a cikinsu babu wani wanda zai iya yi ma Allah fito na fito ya ce shi sai an yanka mishi wani waje zahiru wanda zai iya fita daga cikin mulkin Allah ko ya ce ya mallaki wuri kaza ko ya siya a cikin daula Allah a cikin mulkin Allah Allah ya ce wala tanfa'u shafa'at sai Allah ya bayani akan abinda galibin mushrikai suke riyawa idan suka fahimci wannan ka'idar cewa to ai abinda suke shirka din bai mallaki komai ba dan haka ba zai iya mallakan wannan abinda suke nema ba shine innama na'buduhum liyuqarribuna ila Allahi zulfa kullun suna tutiyar cewa suna neman su samu tsanantuwa ne su tsira ta hanyar wadannan zaka ga tun daga mushrikan maguzawan makka har zuwa mushrikai dake cikin ƙwaryar musulunci zaka ga suna da tarayya akan wannan tutiyar cewa wadannan gumaka ko wadannan annabawa ko shehunnai ko masu dariku za su cece su shine sai Allah ya magana akan mene la tanfa'u wala tanfa'u shafa'atu ceto ba zai amfani ba indahu a wurin Allah illa liman azina lahu sai ga wanda Allah ya bashi izini ka'idar kamar da hadisin muslim ya bayyana da wasu hadisin ka hada su shine Allah ne da kanshi zai zabi mutanen da yake so su yi ceto wannan zaben su da yayi falala ce gare su cika alƙawarin da ya musu ne ƙarin daraja da falala Allah ne shine annabawa salihai shahidai ƴaƴa da suka mutu basu balaga ba mutanen kirki mahaddata alqur'ani shi kanshi alqur'ani wasu surori
wasu ibadu irin azumi da makamantansu zumunci da ire-irensu duk Allah zai ba su dama su yi cito. To kaga sai Allah ya zabu wani cewa to sunanka na cikin lissafin masu cito, sannan zai iya yi. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma sai kuma a bashi waɗanda aka yi da ya cita, ce da wane da wane da wane ka ceto su ka zo da su aljanna. Sai an bashi wannan lissafin, ba kawai shi ne kuma zai je gaban kanshi ba, da haka waɗanda aka ba su cetin su ba suna da watan iya haddin abin da za a ba su na adadin mutane da kuma a ayan ɗin mutanen za su cita. Sannan kuma ba za su yi wannan ba sai Allah ya ba da izini ya ce to a je a cetan, sannan za su yi. Idan suka gama kuma gaba ɗaya ba za su iya cetan duka waɗanda suka cancanci ceto ba, da haka sai Allah ya ce an kun gama cetan wanda za ku ceta, sai kwarai mun gama, ce to ni zan yi cetan da kaina, bai isa haka ba. Sai Allah ya shiga cikin gidan wuta da kanshi, yana cikin Sahih Muslim hadisi, ya ceci mutane, ya ceci su, ya ceci su iyakar, wato bayan manzo Allah ma ya gama iya nashi cetan fa kenan. Tunda shi manzo Allah zai gane mutane ne kawai waɗanda suke da alamar sallah, masu alamar hasken alula kamar da ya tabbata ko, to sai zama wani shi bai yin alula gaba ɗaya, bai yin sallah ko musulmi ne, kaga ba da annabi zai gane shi ba, ba yi da tambari, ba shi da identity da za a gane shi. Amma Allah cikin iliminsa da hikimarsa ya san wannan mutumin ya mutu da imani. Waɗannan su ne ƙarshen waɗanda Allah da kanshi ne zai fitar da su cikin ceton Allah su za su fada. Da haka ceto jama'a gaskiya ne, amma ga ƙa'idojin shi kenan. Da haka mutum ya dinga addu'a ya cewa Allah ka cece mu, Allah ka sa mu tsira, don Allah ya so sai ka tsira tun wuri, ko kuma kai ma ka shiga cikin lissafin ƴan alfarma wanda za su ceto su, Allah ka sa mu a ciki. In kuma baka faɗo cikin nan ba, ka faɗo cikin wanda za su beneficiaries na ceton ko, sai ka zama cikin beneficiaries waɗanda za a ceta, Allah ka sa a cece mu da wurwuri. Eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake da ceto mafi girma, mafi faɗi. Karanta sharhi aqidat dawiya na Ibn Abil Izzil Hanafi ya bayyana matakai da darajoji da ire-irensu, tun daga wannan ceto na ash-shafa'atul uzma da wanda za a yi na kafin hisabi da na bayan hisabi da akan siradi da a cikin wuta da ma ceton da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai masu kansa kafirai a rage musu azaba irin su Abu Talib, shi ma wannan ceto ne, a fito da su daga cikin ƙuryar wuta zuwa bakin gate su dan ji sauki sauki su ji salama. Duk waɗannan sai sun ci moriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kuje ƙara mishi aminci da salama. Allah ya ci gaba da cewa wala tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman adhina lah, babu wanda zai amfanarwa kansa ko waninsa ceto sai wanda Allah Ubangiji subhanahu wataala ya ba da izini gare shi, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sannan kuma idan aka yaye ainihin wato shamaki daga zukatansu. Akwai fassara kusan kala uku game da nan. Ko dai na farko fuzzi'a an qulubihim, ay kushifa an halqiba, za a yaye hijabin dake fuskokin su ranar alkiyama, ma'ana bayan tashin hankalin da za a shiga a taron alkiyama, wanda tashin hankalin zai sa mutane su zama wataran nasa sukara wa mahum bi sukara, mutane su zama yadda ka san ƴan kwaya, ƴan tambele suna maye, amma kuma ba wai sun sha abin maye bane, tsabaragen tashin hankali ne. To bayan wannan tashin hankalin shine hatta idza fuzzi'a an qulubihim, kuma aka yaye musu wannan tashin hankalin suka rasa cikin hayacin su, sai a ce da su ma za qala rabbukum, wannan ya daga cikin fasara da malamai suka yi. Ko kuma hatta idza fuzzi'a an qulubihim shine mala'iku ne waɗanda suke jiran a ba su sakonnin da za su kawo duniya na kaddarori. Idan Allah ya sanar da kaddaran, saboda ƙarfin kaddara Allah, sai kawai gaba ɗaya su faɗi su suma, su kansu mala'iku sai sun shiga cikin tashin hankali. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, da zaran an yaye musu sai a ce da su ma za qala rabbukum qalul haqq, wannan ma akwai wannan fasara. Ko kuma mushrikai a ranar mutuwa, mushrikai idan suka zo kafare suka zo mutuwa za su fuskanci bala'i, Allah ka tsare mu. Bala'in da za su fuskanta shine za a turo mala'iku waɗanda suke kamar yadda hadisin Muslim ya bayyana, masu zuwa da kugiyoyi na ciran ran kafirai, za a dinga cisgarran tun daga jikin zuciyarsu har jikin kafarsu har ina ne duk inda rai yake haka za a dinga cisgashi da matsi fata ana zaro shi suna shiga cikin bala'i to idan aka gama shigar da su cikin wannan bala'in na ciraran bayan an ciraran sai a ce da su kuma ma za qala rabbuku me Allah ubangijin ku ya fada muku game da wannan rana da buku gazgata ba a lokacin gazgatawa ba ta musu amfani ba duk wannan fasarorin akwai su game da ma'anar hatta idza fuzia an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqa wa huwa al-aliyyul kabir karanta littafin al-imamu ainihin abu ja'far al-tabari shine tafsirin tabari kenan da littafin tafsirin al-imamu al-hafiz abu al-fida isma'il ibn kathir Allah ya musu rahama gaba ɗayan su a takeice ba tafsirin muke ba qalu ma za qala rabbukum sai mala'iku su tambaya a ce da su me ubangijin ku yace qalul haqq Allah ubangiji ya faɗi gaskiya ne wa huwa al-aliyyul kabir kaga nan ma yana da gaskiya da suke tabbatar da Allah yana magana ma za qala rabbukum me ubangijin ku ya faɗa kamar yadda imamu ainihin wato abdullahi dan gidan imamu ahmad yake ba da labari ne a cikin kitabus sunna wanda ya rawaito daga baban shi littafi ne mujalladi biyu yana nan a nan sama littafi ne daga cikin littattafai masu matukar kima na aqidar salaf yana faɗa cewa babana ya bani labarin cewa a wannan mihina ta khalqul qur'an ya kafa musu hujja da ayoyi guda 175 a cikin alqur'ani wanda suke tabbatar da Allah yana magana wanda suke tabbatar da cewa qur'ani magana Allah ne haka malam hibatullahi lalaka'i ya kawo bayani a cikin littafin sa na sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa ya kawo daga malamai kala daban-daban na mazhabobi na garuruwa na zamanna daban-daban sai da ya kawo malamai guda 500 da dori sannan sai ya ce da na so zan iya kawo malamai 5000 wanda suke cewa qur'ani magana Allah ne malamai 5000 haka ya ce inda na so zan iya kawo malamai 5000 wanda kowannen su wannan kuma fa daga tsakanin zamanin sahabbai ne zuwa karni na hudu jama'a lalaka idan ya rayu a cikin karni na hudu ne kaga duk wannan ya tabbatar da wannan shine aqidar magabata kamar yadda muka faɗa jama'a sarakuna ne fa masu mulkin duka duniya su ma'amun dinnan da su mu'tasim da wasik waɗannan dukan sarakuna ne irin wanda ake cewa idza batashtum batashtum jabbari wanda in suka tashi kama mutane kamu ne na mugaye kisa ba wani abu bane a gurin su sun kashe din ba ɗaya ba biyu ba suna da ƙarfin mulki suna da ƙarfin sarauta suna da arziki suka goyi bayan wannan aqida ba su iya canza aqida annabi da sahabbai wanda take tabbatacciya ba malaman sunna suka tsaya akan fuskar su kuma malami kwaya ɗaya gel shine imamu ahmad shi ya wannan aikin imamu ahmad ibnu hanbal shi ya tsaya akan fuskar su suka rasa yadda za su yi da shi kuma ba da tashin hankali ba da hayaniya ba mu'tasim yana ta buri yana fata yana ce mishi don Allah yana cewa ahmad dan hanbal don Allah ka amsa abin da nake faɗa in sake ka mana so nake kawai ka amsa mini ni dai in sake ka ba dan na tarar da na gaba na sun kulle ka ba ni ba zan kama ka ba sai imamu da yake mishi ka bani aya a cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah tabbatar da abin da kake so ka faɗa zan faɗi babu daga shi har malaman nashi babu sai shedanin malamai wani ya ce ranka ya dade a kashe shi kawai jinin shi na hannuna in an je lahira a cewa Allah ni na ce a kashe shi saboda tsabin zindikanci jama'a sai ce a ba za a kashe shi saboda shi kanshi yana aunawa ya ci gaba da kulla Ibn Muhammad dan Hanbali har zamanin wasik shine aka zo matsalar ta kai karkenta aka yi Imam Ahmad bulala kwana uku a jere sai an mishi bulala har sai ya suma bai san inda yake ba za a dauke shi a je a mai da shi cikin gidan yaron a kulle shi da kanshi duka ya ba da labarin akwai kitabul mihna wanda cousin din shi Hanbal Ibn Ishaq ya ruwaito akwai a cikin labarin nan cikakke a cikin littafin abin nan manaqibu Ahmad na Abdurrahman dan gidan Abu Hatim haka nan a cikin littafai na baya irin tarikhul Islam irin littafin manaqibu Imam Ahmad har ila yau na Abdurrahman ibn al-Jawzi duk waɗannan labaran jama'a babu harafi kwaya daya da ya bata a cikin su duk an san su a cikin tarihin musulunci sai dai kawai dan mutane suna yin malanta ne ta ƙarya a ƙasar nan ta ƙarya ba su san wannan abu ba shi yasa ba sa iya damuwa ana fara ba su san irin fitinar da Imam Ahmad ya shiga cikin ta dan kare sunnan nan ba ba su sani ba wallahi jama'a lokacin kana kanta wurin sai ka ji kamar za ka yi kuka kana kanta irin bala'in da Imam Ahmad ya shiga saboda wannan fitinar ta kai ma an da kai din ya suma an ya suma ya farfado ya suma ya farfado bai san iyaka ba haka yake fara yace hatta zahaba anni aqli har sai da na daina jin me yake faruwa sai dai farka kawai ganshi kuma an sake mai da shi cikin sasari an daure shi an mai da shi cikin gidan yaro sai wani dan ma'aikatan gidan yaro ya zo ya same shi ce Allah gaba ta don Allah koda ta kiya ne ka ce musu ka yadda mana dan kar a kashe ka al'umma za ta yi asara sai ya ce mishi san da ake mun bulala ka fita waje ka ga menene yace ina fitana gani yace me ka gani yace daruruwan dubban mutane ne kowa rike da tawada da takarda me suke jira suna jira ne su ji ka yadda da wannan magana su rubuta a aika duk kasashe a ce ai Imam Ahmad ma ya yadda cewa Qur'ani makhluki ne shikenan an canza aqida musulmai gaba daya yace to na bada raina fansa bazan tabar da aqida musulmai ba yace na da an goma za a yi dukan cewa yake alhamdulillah ja alfarju yace haka yake fada a cikin zuciyarsa ja alfarju wato budi yazo ya kosa masa halaka shi kawai shikenan al'amarin ya wuce to da suka da kai suka da kai suka da kai al'amari ya kai ga sun ga alamar zai mutu a hannunsu shi wasik sai ya hankalta ya ga idan wannan mutumin ya mutu a hannunmu to talakawan gari za su mana bore gwamnatin ta kare kenan sai ya ce to a je a kira kanin mahaifinsa sai ya kira ce to ku zo ga dan uwanku ku duba yana da rai eh to na baku shi da rai ba ruwana ko ya mutu ba hannuna ya mutu ba aka sauka kwashe shi suka tafi da shi aka ma ba su wuce da shi gidan shi ba suka kai shi gidan wani wazirin sarkin aka je nan ya wuce ana ta mishi magani aka ce ana tafa mishi magunguna iri daban-daban wanda suke maganin bulala da maganin dafi da wane ne yayi ta aman jini daga karke suka dauke shi suka mai da shi gidan shi sannan sarkin ya bada order cewa kullun sau uku likitan shi personal physician din shi ya dinga zuwa yana duba Imam Ahmad bin Hanbal haka akai watanni ana mai jinya sannan kuma kullun yana da masu kawo mishi labarai akan progress na lafiyarsa har Allah ya sa ya warke bai mutu a wannan karan ba bayan wannan ma ya rayu shekaru da dama to duk wannan fa ya bada shi ne a matsayin sacrifice domin addinin nan ya kawo inda yake shi yasa malamai suke cewa Allah Ubangiji ya taimaki musulmai da ya kawo Imam Ahmad ibn Hanbal cewa da Imam Ahmad dan Hanbali ya amsa wannan mihinar yace da har kiristoci da yahudawa suna da abin da zai ma musulmai alfahari akai cewa su a zamanin addinin su akan tsaida mutum a tsaga kanshi tun daga kan kai har a rabe tsakanin cinyoyinsa ba zai rinda ba ce amma ku malaman ku bulala kawai ta sa san yarda ce amma Allah ya kayyade wa musulunci wani wanda yake da irin wannan imanin da sabatin ya tabbata akai kuma har yana wannan fa Imam Ahmad addu'a yake musu cewa Allah ya shirye su baya gaba da su ko fada da su yana bin su sallah yana musu addu'a cewa Allah ya shirye su a gaban musulmai bai taba zama khawariji gare su ba to wannan aqida ita ce fa aka kiyaye mu musulmai mutuncin aqidar annabinsu karkashin wannan fitinar da jaraba kaga akwai cin mutuncin addini yanzu kawai a zo a ce wai wannan aqida ba daidai bace da wani soki burutsu da jahilci kawai da rashin kunya da rashin hankali akwai ta'annuci a cikin wannan to abin da zai kuma baka haushi shine mutanen da suke tutiyar su ne custodian na sunna da suka ja bakin suka shiru suka rungume hannayen su kan ba su ana wannan abu ba wanda kalma daya daga bakin su a kungiyance za ta wargaza duk wannan barna ko da press release za su bayar cewa musuwa ne masu kaza kaza muna cewa ba mu yadda da aqidu iri kaza kaza munana ba daya wargaza duk wannan barna amma tunda wannan ba shine damuwar su ba kungiyar su aka taba ba ba malaman su aka taba ba ba shehunnan su aka taba ba yanda inda wani malami a cikin malaman su aka taba da ka ji magana ko wata kungiya daga cikin kungiyoyin su da ka ji fitinar da za su yi akai amma ana taba aqidar musulman farko ba wanda ya damu mu da muke magana kuma kallo ake kai wasu marasa kunya ne wai mahasada sai ka rasa me abin hasada a ciki me yayi abin hasada ina ma kuda yake balantana roman shi me abin hasada ga mutumin da yana tada baki na tada shi me a ciki da za a mishi hasada why zai mai hasada me za a hasadanta me za ka hasadanta a ciki da ka jama'a aqidar musulmai game da alqur'ani ba ta canzawa game da kasancewar qur'ani magana Allah ne babu wani dalili da za a ce wai saboda wasu kirista suna ganin wai aqidar tayi kama da irin aqidar su da haka sun koma kiristanci to wai da haka a daina cewa haka to ai dai wannan ne abu da dama ba za a fade shi ba cikin alqurani a cikin alqurani kafin a kuma cikin hadisi ma tukuna Allah ya tsare eh musamman kware kware kuwa aka ji aka yi taro aka yi ta fadan maganganu akai kuma ba a iya warware asalin zargin ba sai dai rudud na ai kai ma kai kaza kuma da mun kaida an kaza ana cewa ai kai ma kai kaza to nayi da ni ma nayi ne eh ina so mu yi tarayya ne in wani ya ce maka kai zagi ce ai kai ma kai sata yayi da yayi zagi kenan kaga taro aka yi gagarumi international a Kano aka yi tarandi saboda an taba wani malami shugaban wata kungiya amma an taba aqida annabi babu ruwan su wallahi jama'a wannan kusuri ne ba kankani ba kuma mu ba ma jin dadin shi wallahi sam na'am eh gaskiya ne gaskiya ne ore da gaske gaskiya ne wannan manga da Malam Sha'ibi yake akai da Allah kamar da Malam Albani marga ya shafa da Allah ya gafarta mishi da tafannin da ake cewa tafan aqida musamman na aqidar salaf da gaskiya ne mafi malamu gaskiya ainihin kasar ba su san su ba irin wannan tafan da ake ambata irin na su Imam Ahmad su Ibn Khuzaima Ibn Manda da na bayan su su al-Imam Tahawi kafin nan littafai irin na su Ibn Taymiya Ibn Al-Qayyim al-Imam Adh-Dhahabi binnan Abu Isma'il al-Ansari da makamantansu su Ibana ta Ibn Battah ga sunan dai burjik da tafai ne binnan kada kada kamar kace rankiya rankiya tsakani da Allah mafi yawa ba su san su ba ba su karanta su ba ba a karantar da su ba saboda galibi an yi hijira ne kawai daga dariqa aka shigo izala kawai an canza aqida fil jumla amma inda tafsil ba san aqida salaf ba da haka to tunda ba san ta ba kuwa babu mamaki dan an zo ana aibata ta wani bai damu ba kamar yadda ko lokacin da yan shi'a suke tashin aibata sahabbai zaka ga mu da yake ce mai yan salafiya ko yan albani mu ne muke damuwa damuwa ta gaske sauran mutane sun fi damuwa ne kawai a lokacin da yan shi'a suka takura ma rayuwarsu ba yan shi'a sun takura ma aqidar su ba sai da aka hana su sakewa ana tara hanya ana dukan mutane to sannan ne mutane fa suka damu saboda ya shafi immediate rayuwarsu wannan gaskiya ne wannan kuma yana nuni zuwa ga wato mas'uliyar da ke kan mu ta wuce da muke tsammani ke dangane da shaharantar da karanta da aqida dole sai an ta karantar da littafin aqida an ta karantar da su har labari ya sako ina a karanta a yada littafan nan na da masu isnadoji الشريعه تاع الاجري لتاف اللالكائي شروع اتباع السنه والجماعه لتاف توحيد كتاب توحيد لابن مندا السنه تاع ابن ابي عاصم تاع خلال تاع شي دنجر امام احمد دان حنبل دين irin waƙe-waƙe irin aƙirtul irin su abin nan waƙen nan na abin nan kahabani lamiya haiya da makamantan su da littafin da suka zo a baya lumatul itiqad da ire-iren su aƙirtul fahawi da makaman wannan littafin da ire-iren rankin su wajibi ne a shaharantar da karantar da su a ko ina yanzu kamar littafin nan na Bukhari khalqu af'alil ibad kaga littafi ne fa gashi nan a ko ina saman me ne amma zaka bincika da yawa waɗannan malaman ba su ma taɓa buɗe shi san ga me ke cikin shi kuma duk maganganu ne akan waɗannan masail din haka araddu ala zanadika araddu ala bishr al marisi da ire-iren su na malam addarani da gasunan dai burjik duk wannan littafin ba za ka same su a cikin kantocin malaman ba a libraries din su wanda ma suke da su to za ka tara sun siyo ne kawai sun aje ko araba musu kyauta da suka je umara sun zo sun aje ba su karanta ba to ballantana kuma ka fara tunanin ka bincika waye yake karanta da littafin nan a makarantar sa in ma yana da makarantar kenan in ma yana da makaranta me zaka tare da karantarwa qurdubi na fiqhu na zauri ko ashmawi ko yayi kokari shine kadar riyadus salihin yayi kokari kenan kware da gaske riyadus salihin in ya karanta da littafin tauhidi to baya wuce kitabut tauhid da ibn abdul wahab wanda wadannan kuma littafai ne ba su ake magana ba tukuna ana magana aqida ba su ake magana ba sai an fara da waɗancan na farko masu isnadoji da su ake farawa sai in an iya su tukuna sannan za a zo sai dai wannan kawai ba su shafi ne kamar masu koyon tada baki ko kuma wanda suke kawai masu so su san Allah amma in dai aqida wanda za a yi kudirce game da Allah game da mala'iku game da annabawa game da sauran al'amuran aqida to dole ba za a iya wadatuwa daga littafin salaf ba za a iya wadatuwa daga barin su kuma da littafin nan tabbas ba a karanta su ba a nan kasar wannan ita ce fitinar da ake ciki Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa hadhihi wa hadhihi jumalun laha tafasil waɗannan maganganu ne a dunkule suna da ƙara-ƙaran bayanai wa nukatun tushiru ila khatabin jalilin wannan kuma wasu maganganu ne a takaice wanda suke ishara zuwa ga magana mai girma ko mai fadi falyajtahid lil mu'minu fi tahqiqil ilmi wal iman abinda nake ba mumini shawara shine kokari ya tabbatar da ilimi mai nagarta ilimin qur'ani da sunna da ilimin tauhidi da kuma imani da Allah ya tabbatar da ilimin sa ilimin addinin sa da imanin sa walyattakhidillaha hadiyan wa nasiran wa hakiman wa waliya kuma ya riki Allah ya zama shine mai shiryatar da shi ya riki Allah ya zama shine mai taimakon sa ya riki Allah ya zama shine mai masa hukunci kuma shine majibincin sa fa innahu ni'mal maula wa ni'man nasir madalla da Allah ya zama shine majibincinka kuma shine mai taimakon ka wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira kuma Allah ya ishe ka mai shiryawa mai taimako wa in ahabba da'a billahi biddu'a alladhi rawahu muslimun wa Abu Dawuda wa ghayruhuma idan yana so yayi addu'a a sa'ad da wani abu ya rikici mishi ya rasa menene gaskiya to yayi addu'an nan da su al-Imam Muslim da Abu Dawuda da wasu suka fitar da ita an Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama kana idha qama yusalli min al-layli yaqulu cewa manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi sallama ya kasance idan ya miƙe da dare zai sallah daga cikin addu'o'in da yake du'aul istiftah yakan cewa Allahumma yakan ce Allahumma rabbi jibrila Allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfila fatira as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadati anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ya Allah ubangijin jibrila da mika'ila da israfila ya Allah wanda ya kera samai da kasa ya Allah masanin gaibu da abin da yake a bayyane kai kake hukunci akan bayinka game da abubuwan da suka yi sabani ya Allah ka shiryatar da ni a cikin duk abin da aka yi sabani ya Allah ka shiryashe ni zuwa ga abin da yake shine daidai shine tafarkin kamar yadda yake wazalika anna Allah ta'ala yaqulu abin da yasa nace kai wannan addu'a shine saboda Allah yana cewa kana nasu ummatan wahida da mutane gaba dayan su al'umma ce guda daya fakhtalafu sai suka yi sabani kama fi surati Yunus, kama yadda a cikin surati Yunus, kana nasu ummatan wahidatan umma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu, haka yadda a cikin ayar ko wa qad qila ance innaha ka kadhalika fi harfi Abdullah, ance ma a cikin tilawa Abdullah dan Mas'ud haka take da wannan karin fakhtalafu din, da haka tazo kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu, haka yazo a cikin riwaya Abdullah dan Mas'ud, fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirina wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum humul bayyinatu baghyan bainahum fa'ada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, wa to kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina, shine yake ishara akan cewa akwai wata aya mai irin wannan fadin Allah wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu, to sai yace a wannan wurin ma a wannan da take cikin suratul baqara dinnan ita ma a qira'a Abdullah dan Mas'ud to tazo ne da kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu da wannan qarin yace amma a qur'anin Abdullah dan Mas'ud ne kamar da Imam Tirmidhi da Imam Ahmad suka ruwaito Ibn Mas'ud ya ki kawo alqur'anin sa a hada sanda ake iritinin alqur'ani zamanin Sayyidina Usmana yayi fushi inda yake kamar da Zahabi ya bada labari a cikin tarjuma sa a cikin Siru Alamin Nubala mujalladi na biyu daga baya sahabbai sun masa fada kuma yayi nadama akan abin da ya faru, abin da ya faru shine Abdullahi dan Mas'ud yana ganin cewa shi yafi Zaid dan Sabit sanin alqur'ani, yafi Zaid dan Sabit girman shekaru da ilimi, da aka zo nada committee tantance alqur'ani sai aka sa Zaid dan Sabit shine shugaba ba Ansari, aka sanya wasu Qurayshawa guda uku a ƙarƙashin sa cewa idan an yi sabani a koma ga abin da Qurayshawa suke akai, hadisin na cikin littafin Sunan Tirmidhi har ma aka ba da labarin cewa sun yi sabani game da yadda za a wuce kalma at-tabut har ta kai ga sun yi muraja'antan shi kanshi halifa, sai ce a rubuta yanda mutanen Makka suke rubutawa fa innahu bilisanihim unzila, dan shi Qur'anin da harshen su aka saukar da shi. Abdullahi dan Mas'ud yana can kasar ainihin wato Iraki, yana kasar Iraki a Kufa, labari ya iske shi sai dabi'a dan adam ta galabaice shi har ya faɗi maganganu ya ce ni yanzu za a ce ba za a sani a kumutun gyara alqur'ani ba, irina da annabi ya ce akwai qur'ani a wajena, sai a saka wani yaro wanda ina musulunci lokacin yana jikin yana kan gadon bayan baban shi wani kafiri ya ce ina musulunci yaron da ba a haife shi ba ma tukunna, ya ce wa ɗaliban shi kada wanda ya kai alqur'ani da ke hannun shi kowa ya koyi alqur'anin shi, har ya ja aya cewa wa man yaglul yati magal yawmal qiyama, yace kowa ya isa gurin Allah da alqur'ani shi kar ku bayar. Shine aka ba da labari cewa sahabbai da suka ji labarin ba su ji dadin abin da ya ba kuma suka mishi nasiha yayi nadama, to amma kuma lokaci ya riga ya kuri an gama wannan aikin da sauransu, da haka sai ya zama qur'anin shi ba a hada da shi wajen hada alqur'ani ba, sannan kuma dama qur'anin shi na dauke da fassarori da yake yakan fassara abu yana yin idraji na fassara shine irin wannan ko makamancin haka. Abdullahi dan Mas'ud wannan ya tabbata a tarihin sa karanta ko da Siru Alamin Nubala ko kuma asalin tafan Tirmidhi din da ya ruwaito, to a cikin Qur'anin shi ya zo da lafazin fakhtalafu a nan cikin Baqara kamar yadda yake da irin wannan lafazin na wa ma kana nasu illa ummatan wahida fakhtalafu a cikin suratul Yunus ko, to sai yace fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirina, da mutane al'umma daya ce, to akwai maganganu game da fasaran me ma'anan mutane al'umma daya akan mene, akan shiriya ko ku akan bata, domin kaga magana ta ce ne da aka aiko annabawa suka yi wa'azi sai kuma aka rubu gida biyu kenan, da ana kan wani abu ne kwaya daya, to wanne ne zai zama wanda ake kai, da duka ana kan shiriya ne, to ana kan shiriya duka ne kaga ba bukata annabawa su sake yin wa'azi ko kuma ana kan bata ne, sannan annabawa suka zo suka yi wa'azi sai wasu suka bi annabawa wasu kuma suka tabbata akan batar su, abunda malamai suka tattauna suka fitar kaman shi al-Imam at-Tabari a cikin tafsirinsa cewa asali mutane suna kan shari'a ne a farkon al'amari amma ana nan da zamani yayi tsawo sai wasu suka zame daga kan shari'a shine ma'anar kanan nasu ummatan wahida duka mutane suna kan tsari guda to fahtalafu sai da aka samu sabanin shine wasu sun tabbata akan asalin na addini da tafarkin shari'a wasu kuma suka karkace to lokacin da aka buƙaci Allah ya ta aiko annabawa sai Allah ya aiko da annabawa mubashirina wa mundiri kaga wannan tabbatar da ashe annabawa wa'azi suke bai ne da ake cewa wai annabi shine wanda bai gaya wa kowa ba annabi kawai shine wanda Allah ya gaya mishi amma kuma tashi ba zai gaya ba kaga wannan ba fasara ce mai kyau ba domin gashi anan cewa Allah ya fa ba'asallahu nabiyina da yake fa ba'asallahu rusula ba annabiyina mubashirina wa mundirina suna masu bishara da aljanna ga wanda ya da'a da Allah wa mundirina suna masu jan kunnan wanda ya kiji zuwa ga wuta wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi Allah ya saukar da littafi da gaskiya ga annabawan li yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi dan Allah ya hukunci ma mutane akan sabarin da suka yi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu babu wanda suka yi sabani game da al'amarin littafin fihi game da al'amarin littafin illa alladhina utuhu sai waɗanda aka bayo littafin utuhu anan yana kuma zuwa ga Yahudawa domin damirin alkitab allazi unzila din yana kuma ga Yahudawa ne da Kiristoci suka yi sabani akan abin da Allah ya ba su littafi in ba dima ja'atuhumul bayyinatu bayan shari'a ta zakke musu baghyan bainahum wannan nusiba alal maf'ul lahu ai ikhtalafu liyabghi ba'dhum ala ba'd sun yi sabani ne dan su majunansu ta'addanci fa hada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min alhaq lima ikhtalafu fihi min alhaq sai Allah ya shiryatar da mu'minai game da sabanin nan da ake ciki sai Allah ya shiryatar da mu'minai zuwa ga abin da yake shine daidai to kaga wannan hadisin yana fassara aya kenan cewa zaka yi addu'a Allah ya saka cikin mu'minai sai baka shari'a akan duk wani abu da ake da sabani wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim lalle Allah yana shiryatar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya dan haka sai ka dinga addu'a kana cewa ihdini limakhtalifa fihi min alhaqqi bi'idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ya Allah ka shiryatar da ni akan duk abin da aka yi sabani Allah ka shiryatar da ni zuwa ga abin da yake shine ainihin wato abin da zai zama shari'a tafarki madaidaici lalle kai Allah kai ne mai shiryatarwa zuwa ga tafarki madaidaici wannan shine karshen matanin littafin اقتداء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم مخالفه اصحاب الجحيم اذا الله يكمو درسي مي زوا ماكو مي زوا ان شاء الله زامي كاسيت دايا وندا زامي كيراي شي ده سونا قرشي 123 كده زي دما يا زما شي ني نا قركي ان شاء الله زامي تتنا وسو مسائل الدين قله دغه مدل تافن ده كما اوبن ده سكي ده علاقه ده هكا ان شاء الله الله وبنجي يسامو داشي زامي سرار انن سي الله يا كيمو ماكو مي زوا دين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته